Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan ranar yi wa juna gafara da gwamnatin jihar Plateau ta kebe a yau Juma'a. To ko waɗanne matakan inganta zaman lafiya ake ɗauka a jihar?
Gina gwamna ya ce zai bude wani koha, wato kohon jin kai, wato duk wani mahaluki da ya dawo da abin makami kamar da aka yi a Lantan, to za a koya mashi sana'a, maimakon a karɓa makami a ba mutum kuɗi don a daina kaiwa juna farmaki.
To muna tafe da ƙarin bayani an jima kaɗan. Da suke yau Juma'a ce idan mun bude layukan wayarmu za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba kokarin shugaban China Xi Jinping na yakar muguwar cutar nan ta coronavirus, yayin da shi yake kara fuskantar caccaka daga cikin gida biyo bayan mutuwar mai alaka da kwayar cutar ta wani likita wanda ya fara bayar da gargadi tun da farko akan barkewar cutar. Bayan tattaunawar da suka yi ta wayar tarho tare da shi, Trump ya yaba matakin da China ta dauka kana ya ce yana cewa shi ya jagoranci wani aiki da aka samu nasara sosai. Shugaba Trump ya ci gaba da yabawa shi a shafinsa na Twitter a yau Juma'a, inda ya bayyana shi a matsayin jarumi mai kwazo da kuma mai da hankali sosai. Tattaunawar tasu ta yau Juma'a da jami'an China suka fitar ba ta hada da bayanan korafe-korafe na martani da gwamnatin Trump ba, dangane da barkewar cutar da ta sa Amurka ta zama ƙasa ta farko da ta rufe ofishin jakadancinta a Wuhan, kana ta umarci jami'an diplomasiyarta su bar ƙasar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahotannin cewa dubban mutane a lardin Cabo Delgado na ƙasar Mozambique sun tsere wa tashe-tashen hankali na kwanan nan da kuma munanan hare-hare da ƙungiyoyin 'yan bindiga suke kaiwa. Rahotannin na hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce waɗannan hare-hare na kwanan nan suna cikin waɗanda suka fi ta da hankali tun lokacin da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka kai samami da suka tada fitina a Cabo Delgado a cikin watan Oktoba shekarar 2017. Hukumar ta ce akalla mutane 100,000 aka raba da mahallansu, tun lokacin adadin yana ƙaruwa yayin da ɓarnar take daɗa ƙaruwa. Mai magana da yawun hukumar ta UNHCR Andre Makichi ya ce tashin hankalin yanzu ya yaɗu zuwa larduna 9 daga cikin gundumomi 16, sannan ya kuma ƙara da cewa mutane a larduna suna fuskantar ta'addanci daga ƙungiyoyin mutane masu ɗauke da makamai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Al-Qaida a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaba Trump ya ce Amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da 'yan ta'adda da ya kashe Qasim al-Rimi, wanda shi ne ya kafa ƙungiyar kuma shugaban ƙungiyar Al-Qaida a yankin ƙasashen Larabawa. Reshe kuma ga ƙungiyar 'yan ta'addan shi ne mataimakin shugaban Al-Qaida Ayman al-Zawahiri. Rimi shi ne ɗan ta'adda na uku mai muhimmanci da aka kashe a yaƙi da 'yan ta'adda da Amurka ke yi da ta'addanci a ƙasashe a cikin watannin nan. A cikin watan Oktoba da ya gabata, Amurka ta kashe shugaban ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi. A watan Janairu, Amurka ta kai hari da jirgi mara matuki da ya kashe babban janar ɗin sojan Iran Qasim Soleimani. An kama magoya bayan Maurice Kamto da dama, shugaban 'yan adawar Kamaru da ya yi ikirarin lashe zaben shugaban ƙasar na shekarar 2018 saboda wani kamfe na ƙauracewa zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a gudanar ranar Lahadi mai zuwa. Jam'iyyar CPP ita ma ta yi kira da a ƙauracewa zaben gaba ɗaya. duka jami'iyyun sun ce rikicin siyasa ya halaka akalla mutane 3,000 a yankin da suke magana da turancin Ingilishi. Sabili da haka ya kamata a magance da kuma a sake duba dokokin zabe kafin aiko wani irin zabe. Kawo yanzu gwamnatin Kamaru ba ta mayar da martani ba na rahoton kan kama-kaman da wasu kafafen gidajen rediyo suka yi. Hukumar kula da manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce ta gudanar da bincike kusan 1,000 a kan 'yan China da ake zargi da satar fasaha, tare da tsammanin ɗaya daga cikinsu za a tuhume shi da aikata laifuka 4 a kan jama'a da kuma kamfanoni a cikin wannan shekara da muke ciki nan gaba, bisa ga cewar jami'an tsaron Amurka jiya Alhamis. Daraktan hukumar FBI Christopher Ray ya ce binciken ya haɗa da ofisoshin hukumar FBI 56 baki ɗaya da suke da a dukkan faɗin ƙasar, da kusan kowane kamfani da kuma wani ɓangare na tattalin arzikin Amurka, daga manyan kamfanoni 100 zuwa Silicon Valley da aka fara binciken. Binciken da hukumar FBI take yi da yake da alaƙa da China ya ci gaba a hankali a cikin shekaru 20 da suka gabata, da yanzu kuma ya kai ƙololuwa, a cewar mataimakin daraktan hukumar FBI John Brown.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kowace shekara, gwamnatin jihar Plateau ta keɓe ranar 7 ga watan Fabrairu a matsayin ranar yi wa juna gafara. A bana ma an gudanar da wani taro wanda ya haɗo mutane da yawa daga ciki da wajen jihar. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Plateau ta keɓe ranar 7 ga watan Fabrairu kowace shekara a matsayin ranar yafiya. Makasudin keɓe ranar shine al'ummar jihar su yi tunani mai zurfi da hangen nesa wajen inganta zamantakewarsu bayan yanayin tashin hankali da bakin ciki da rashin 'yan uwa da dukiyoyi da al'ummar jihar suka samu kansu a baya. Na tattauna da wasu kan matakan inganta zamantakewa da suke yi. Pastor Agnes Lagan ita ce mataimakiyar shugaban kungiyar mata Krista a jihar Plateau.
Muna aiki tare da Form 1, mun je basa mun same matan Fulani, muna aiki tare don a sada a gaya ma mata komi dai a yafewa juna, kar mu sa zuciya cewa za mu rama, kuma mu dinga gaya ma 'ya'yanmu gaskiya daga gida. Kare kuma muna aiki tare da su, mun je gida kuma sai mu juye mu yi abin da bai kamata ba.
To sunana Ismail Shu'aib daga Nasarawa Community, Nasarawa Gom. Zahirin gaskiya abubuwan da suke gudana a yanzu wallahi muna jin daɗin su, dan amma Nasarawa yanzu muna da wani forum wanda yake Christian Muslim Peace Forum, ba dan komai ba dan zaman lafiya muka asasa wannan abu. Kuma a yanzu zaman lafiya kullun haɓaka yake, iyaye da kakanni da shugabanni da musamman 'yan banga na neighborhood watch da suke yanzu kokarin asasa maganar community policing din, to wallahi abin sai ci gaba yake, kuma dadi muke ji, kuma insha Allah ya ci gaba kenan.
Sunana Imam Dr. Muhammad Nuraini Ashafa, shugaba na cibiyar yada kyakkyawan fahimta tsakanin mabiya a Najeriya. In dai ana neman mafita, to babban mafita shine mu yafe majuna, mu majuna uzuri, abin da ya wuce ya wuce, sannan a dubi gaba.
Sunana Reverend Dr. James Mobile Wuye, ɗaya daga cikin daraktocin ƙungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai da ke da helkwata a Kaduna, Nigeria. Mun gode wa Allah cewa a yanzu an sake zuwa wannan dandali na cewa a yafe wa juna, za a sake ɗaurawa inda aka tsaya da. Sannan shi mai gina gwamna ya ce zai buɗe wani ƙofa, wato ƙofan jin kai, wato duk wani mahaluki da ya dawo da abin makami kamar da aka yi a Lantan, to za a koya mashi sana'a, maimakon a karɓa makami a ba mutum kuɗi, a'a za a koyawa mutum sana'a ne ya ci gaba. To kaga idan ayi wannan unguwa-unguwa, gari-gari, wato local government za a zauna a ga cewa wanda suke da makamai su dawo da shi, don a daina kaiwa juna farmaki idan an samu ɗan tashi ɓacin hankali.
Sunana Sani Suleiman, ma'aikacin samar da zaman lafiya da cigaban al'umma. Wannan kokari da gwamnatin jihar Plateau ta yi abu ne mai kyau kwarai da gaske. Irin wannan kokari na ware wata rana domin a tunatar da mutane muhimmancin yafewa juna da sake karfafa zumunci abu ne mai muhimmanci. Shi dan adam kullun yana so a mishi tuni, yana so a mishi nuni akan abin da yake ya sani, amma wani abu ya dauke mishi hankali akai.
Mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku, wanda ya yi tattaki zuwa jihar Plateau, yace za su ci gaba da bada goyon baya wajen wanzar da zaman lafiya.
because one matter in God is forgiven.
Yace ina roƙon ku ku yafe wa juna tunda Allah kansa yana yafe mana. Gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong yace gwamnatin sa na kan sa matakan zaman lafiya da bada karfin gwiwa wa jama'a.
I met with the Minister of Humanitarian Affairs in Abuja to solicit for more assistance.
Yace a watan da ta gabata na ziyarci ministan bada agaji a Abuja don neman tallafi da maida waɗanda suka kaurace wa mahallansu komawa gidajensu. Gwamnatin jihar Plateau dai ta ayyana ranar 7 ga watan Fabrairun kowace shekara a matsayin ranar hutu don ba jama'a sukunin sasanta sabani da yafewa juna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Masu sauraro, kafin mu bude layin wayar mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke damun ku, ku dan shakata da wannan wakar mai kiran hadin kan Najeriya.
Da zambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya kada tayi mu bar gaminanci da zambanci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga jihar Rivers.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To muna jin kamalan Salisu Mai Dabino.
To ra'ayina shine wa maganan da aka ce za a rage yawan layuka hantsira a hannun jama'a. Domin inganta tsaro ne ko ya ne?
Za a takaita mallakar layukan waya.
Waya kuma takaita yawa domin inganta tsaro ne aka ce.
Haka.
Ni naga ba shine zai kawo inganta tsaro ba.
To a ganinka me zai inganta tsaro?
Abinda zai inganta tsaro shine jami'an tsaron da muke da su, su ne ya kamata a ba su kayan aiki tantattu, kuma a kare haƙƙin su, a biya musu haƙoƙin su. Ba a tura soja cikin daji ba a bashi da hanhuda garin kwaki ko ruwa babu, a ce kuma shi zai kawo tsaro, wannan ba shi ne zai kawo tsaro ba. Amma a inganta masu haƙoƙinsu, a biya musu haƙoƙinsu, a ba su kuma manyan makamai, wanda shi ɗan ta'adda idan ya ga makamin soja ya fi ƙarfin nasa ba zai ma tunkare shi ba. Amma kana ga ɗan ta'adda ya zo ya ga cewa.
To mun gode Malam Salisu Mai Dabino, yanzu kuma za mu je Bauchi.
Awa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Shagari Dogon Jeje, karamar hukumar jama'ar.
To muna jin ka Malam Shagari.
Yawwa.
Malam Shagari Dogon Jeje, ko kana tare da mu?
Yawwa. Yawwa, ina tare da ke, saboda gaskiya shugabannin tsaron gaskiya muna bukata a canza su wallahi.
A kushe shugabannin tsaron kuke so a canza?
Eh, gaskiya akwai gyara a kansu wallahi, yaran kanana suna
Shagari Dogon Jeji, ko kana tare da mu? To ina ga layin Shagari Dogon Jeji ya goce, yanzu kuma zamu je Kaduna. Salamu alaikum dawa, muke magana daga Kaduna.
Wa alaikum salam, Alhaji Kabiru Jere.
To muna jin ka Alhaji Kabiru Jere.
Yawa. Magana tsaro kuke yi ko?
Abin da kake so ka bayyana ra'ayinka akai yau shi muke son mu ji.
To ni ra'ayina anan ina muku fatan alkhairi, kuma jami'an tsaron mu ina buƙatan kira ga gwamnati dan Allah dan Annabi ta taimaka ta ba su kayan aiki, kuma a rinka kula da yanayin aikin su, a rinka sa musu masu bincike a kansu.
To mun gode daga Kaduna, yanzu kuma zamu je jihar Katsina.
Kuna magana da Malam Abdullahi Jibiya.
To muna jin ka Malam Sani Abdullahi Jibiya.
Abin da ke da korafi gare ki.
Eh.
Game da tsaron da aka ce za a yi.
Game da tsaro?
Eh, na tajin birnin gari.
Oh, to. Rundunar tsaro.
Rundunar tsaro. Ke dajin nan ana so a zauna layi a kone dajin nan gaba ɗaya.
A kone dajin gaba ɗaya? To ba ka ganin za kuma a yi asarar dabbobin da ke dajin da kuma sauran ma'adanan da ke wurin?
Aiki 'yan ta'addar nan suka fi ƙarfi.
Yan
ta'addar nan suka fi ƙarfi.
To mun gode Malam Sani Abdullahi Jibiya, yanzu kuma za mu sake komawa jihar Bauchi. Salamu alaikum da muke magana daga jihar Bauchi.
Wa alaikum salam, kina magana da Abdullahi Walin Soro daga jihar Bauchi Ganjo local government.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
To ni damuwa na babban damuwa na nake so ne magana akan shine akan local government. Ya kamata daga Abuja daga presidency a sake mara a local government duk gaba daya. Kowane local government a rinka turo mata grant ɗinta daga local government. Wannan al'amura na rashin walwala a cikin al'umma da sauransu, duk wannan rashin kyakkyawan yanayi na chairman na local government da sauran kansiloli da ake yi shine wannan matsaloli da suka taru suka yi yawa, talauci ya yi yawa a ƙasar nan. Wannan shine babban problem namu.
To mun gode Malam Abdullahi Walin Soro da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Wa alaikum assalam, dawa muke magana daga Kaduna.
Abdurrazak dan Fulani daga Ramin Kuta.
To Abdurrazak dan Fulani, muna jin ka.
To ni yau ra'ayi na ina kira ga ƴan Najeriya kowa ya gyara hali, in ba ka kasa nan ba yadda ba yadda gyaru. In daga manyan ma zuwa ƙanana ba.
Haka.
Amman duk wani kame-kame da za a yi, in ba kowa ya kama zaman lafiya ya kama makanki zaman lafiya, ba wai sai an sa shi ta ƙarfi ko ta wani hanya a dole ba.
To mun gode Malam Abdurrazak dan Fulani, yanzu kuma za mu ci jihar Neja.
Malama Maryam Dauda, kina magana da injiniya mai gero makeyi lulukon dago da jihar Neja.
To injiniya, kana lafiya? Muna jin ka, menene ra'ayinka?
Sai Allah Malama Maryam Dauda. To alhamdulillahi Allah shi kaya mana tsaro arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya. Amma gaskiya Maryam Dauda an yi sake, an bari kunda wuri a ɗauki mataki, ba bari an ka kiya ɗan ta'addasun ka ya ƙarfi. To tsakani da Allah yanzu in ana son maganinsu sai an yi da gaske, saboda ga sunan sun yi ƙarfi yanzu, har suna da ƙarfin halbu jirgin sama. To sannan yanzu kuma shi take ba Najeriya, a keta rana guda a yi addu'ar Najeriya gaba ɗaya. Duk wanda ke da hannun ga in mai shiruwa ne Allah ya shirya shi, in bai shiruwa Allah kariya mana shi. A samu rana guda gwamnatin Najeriya ta keɓe kowa da musulmi da kirista su yi du'a'i. In an kai haka ne insha Allah za a samu mahita.
To Allah ya taimaka mu. Mu ma mun gode injiniya mai gero makeri. Har yanzu dai muna nan a jihar Neja, mun ƙara samun wani kira.
Ina tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Legode a Cimba.
To Malam Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
Yau mawri'a ra'ayina a yau ranar Juma'a bisa ga ainihin ƴan uwana musulmi da ƙasashen duniya ma gaba ɗaya. kazalin wayannan matsalolin da masifofi da suke aukuwa a cikinmu ba hankali bane bai jawo mana shi ba sai hanyar Allah alade shi ne sanadi. Don da babu wannan littafin na Al-Qur'ani da hukunci da shi ba a duk duniyar musulmi to wallahi wannan matsalolin ba za mu samu ba za mu fuskance su ba. Sannan kuma ina ma dan uwan mu ta'aziya Bello mai flowers bisa ga ainihin rasuwar yar mahaifiyar shi muna mai ta'aziya.
To Allah ya takanta mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je jihar Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina.
Kuna magana da Salisu Musa Musawa jihar Katsina.
To muna jin ka Malam Salisu Musa Musawa.
To ni ra'ayina shine gaskiya akan tsaren kasan mu.
Muna jin ka.
Gwamnoni suke da kokari akan kula da jahohinsu saboda su ne suke da haƙƙi akan jahohinsu. Su iya kokarinsu kaman yadda sauran gwamnoni suke kokari. Kaman misalin gwamnan Maiduguri kun ga yanzu yana iya kokarinsu akan kawo zaman lafiya. Kama kuma gwamnan jihar Kaduna shi ma yana iya kokarin shi akan kawo zaman lafiya. Domin kowane gwamna shi ne chief security na ƙasa ta.
Haka.
To kun ga in aka ɗauki wannan matakin ga kokarin da gwamnati take yi kuma tana fitar da manya-manyan kuɗaɗe akan tsaro a ƙasa in aka yi haka za a.
To mun gode Malam Salisu Musa Musawa yanzu kuma za mu je Yobe. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe.
Alaikum salam kuna magana da Mamin Bakir daga Borno Yadi, Yobe, Najeriya.
Malam Muhammad muna jin ka.
Ra'ayina kuma shi ne batun maganan tsaro ne.
To, muna jin ka.
Tsaron ne yake arewa muka gabatin Najeriya a gaskiya idan yanda aka yi kuma yanda aka yi da shinkafa aka yana shinkafa shigowa. In dai har za a dau mataki sosai lungu-lungu za a yi a dau mataki a ta ba sai an cire shugabannin tsaro ba. Idan an cire intira za akwai ƙungiyoyi wanda suke shigowa suna taimakawa wayannan yara ba tare da mutane sun sani ba. Kuma muna ga kamar in jami'an tsaro sun dau mataki sosai a Najeriya da
su ana
shigowa. Ai ba wai mun ga ba ma tona su ba ne. In ka faɗa ma ba za a saurare ka ba ne.
Ku yi ta faɗi yanzu ba gashi ba kana rediyo?
Haka ne ina rediyo.
To an lalubo irin waɗannan ƙungiyoyin an sai a tozarta.
Kana taimaka musu ba? To wannan shi ne shawara.
To Malam Muhammad kenan daga Yobe da fatan waɗanda aka yi kiran domin su sun ji yanzu kuma za mu je Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba Garba Imam muna jin ka.
To ra'ayina ni dai yau zan yi ne akan majalisa sun fara zama akan bada yanci maganan hukumomin mu na Najeriya. Lallai wannan abu ya dace kwarai da gaske babban abin da damu muke so su yi kenan a bada yanci maganan hukumomi su zama masu cin gashin kansu saboda talakawa su samu kusa da gwamnati. Lallai in aka yi haka muka an taimake mu a ƙasan nan kuma talakawa ma za su ji daɗi. Nagode mai magana
Ayuba Garba Imam mu ma mun gode kuma anan zamu dasa ayar dauka wayoyin mu sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 3:54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokari mutaga daga cewon ta kammala gine-gine na filayen wasannin kwallon kafa a fadin kasar baki daya. Kasancewar shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad ya kawo ziyaran gayyar idanunsa domin ganin cewa kasar ta cimma buri na alkawarin da ta dauka domin ganin an gudanar da wasanni guda biyu a kasar na masu taka ledan cikin gida da masu buga tambola na tsakanin nahiyar Afirka wanda da kuma za ta karbi bakuncin ne a shekara na 2021. Daya daga cikin masu bin diddigin wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka, Musa Ladan, ya yi mana karin haske.
Zuwa ne da ya kunshi abubuwa da yawa. Da farko dai sun zo duba ya ci gaban ayyuka suke kasan a shekara ta 2019 Kamaru da za ta hada wasan kwallon kafa na Afirka gabaki daya. To hakan bai yiwu ba, kasancewan cewan basu kammala ayyuka ba, kuma wato yadda aka ga yadda gine-gine na filayen wasa da kuma wuraren kwana da asibitoci, ita kungiyar kwallon kafa na Afirka ta duba ta ga cewan kasar Kamaru ba za ta iya cimma burinta a wannan lokaci ba, shi aka daga a zuwa shekara ta 2021.
Coach Sulemani na kasar Jamhuriyar Kamaru ya ce kasar ba ta yi nawa ba.
Malam Awal Garba, abinda zan yi faɗa akan wasan kofin Afirka na 2021 wanda Kamaru take niyan hadawa, ake gani kuma kamar ba za ta kai ba, wanda aka kwace a hannunta aka ba wa kasar Egypt. To abinda za mu yi faɗa, nina da hange guda biyu. Na farko shine abinda ya kawo jinkiri da aka kwace a hannunsu a wannan lokacin shine kamar su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin, amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da ake ginawa. Kamar ka dauki birnin Douala, shi babban wannan filin da an kammala ma a nan Japoma, in ka dauki ma shi ma Stade Onispo kaga an kammala. To in ka dauki kamar birnin Garwa da su Bafusam, su ma an kammala wa'annan su filayen din. Sauran abin da ya sauro ba yawa, kamar kamun wannan lokacin wasan zaga masu. To babban alubalen da ake samu na filaye shine a garin Yaounde, wannan babban shi filin wanda yake daukan sunan shugaban kasa Paul Biya, wanda har yanzu an samu jinkiri da yawa akan kammala shi, saboda wannan ne mutane suke gani kamar za sake kwacewa a hannun Kamaru.
Bama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Tun madalla yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba kokarin shugaban China Xi Jinping na yakar muguwar cutar nan ta coronavirus, yayin da shi yake kara fuskantar caccaka daga cikin gida biyo bayan mutuwa mai alaka da kwayar cutar ta wani likita wanda ya fara bayar da gargadi tun da farko akan barkewar cutar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ba da rahotannin cewa dubban mutane a lardin Cabo Delgado na kasar Mozambique sun tserewa tashe-tashen hankali na kwanan nan da kuma munanan hare-hare da kungiyoyin 'yan bindiga suke kaiwa. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Al-Qaida a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaban Trump ya ce Amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da 'yan ta'adda da ya kashe Qasem al-Rimi, wanda shi ne ya kafa ƙungiyar kuma shugaban ƙungiyar Al-Qaida a yankin ƙasashen Larabawa. An kama magoya bayan Maurice Kamto da dama, shugaban 'yan adawar Kamaru da ya yi ikirarin lashe zaben shugaban ƙasar na shekarar 2018 saboda wani kamfen na ƙauracewa zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a gudanar ranar Lahadi mai zuwa.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.